Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan karo muna watso shirye-shirye ne kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalo da Niya da kuma muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa da wannan shirin. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hirar da wakilin Mahmud Ibrahim Kuriye da mataimakin kwamandan hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi na tashar jirgin sama ta Aminu Kano Muhammad Ajiya kan batun samun wata jaka da sunan ɗalibar jami'a ɗauke da ƙwaya a ƙasar Saudiya. Sai kuma shirin da ƙasa ba kasawa ba na Suleiman Ummuni Burma. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai. Mai karatu Baba Yakubu Makeri. Rikici da ke faruwa a Venezuela ya rikide ya zama tamkar filin daga tsakanin Amurka da ƙasar Rasha. A wata hirar waya tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a jiya Laraba, ministan Rasha ya yi kashedi cewa Amurka za ta ga mummunar sakamako idan ta ci gaba da abin da ya kira matakan ƙarfin soji. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka bata ce komai ba, sai dai kawai ta ce matakan shiga tsakani da Rasha da Cuba suke ɗauka su ne ke haddasa rikici a Venezuela. Amma dai mai bada shawara akan tsaro na nan Amurka John Bolton ya ce wannan bangarenmu ne na duniya, ba wuri ba ne da ƙasar Rasha za ta riƙa shishigi a wurin. Ya ce wannan babban kuskure ne a ɓangarensu. Pompeo ya sake faɗa a jiya Laraba cewa Amurka ta kimtsa ta ɗauki matakan soja a Venezuela, inda hakan dai zai kawo matsala a ƙasar. Muna buƙatar a kawo ƙarshen wannan yaƙi domin mu koma ga rayuwarmu na fararen hula. Waɗannan kalamai ne na wani soja ɗan shekaru 27 da haifuwa mai suna Muhammad a wata tungar soji da ke wata unguwar Tripoli na Libya. Kasa da wata guda kenan da aka shirya tattaunawar zaman lafiya da kuma maido da haɗin kai a tsakanin al'ummar Libya. Yanzu masu yaƙi da juna sun shiga mako na hudu a fafatawa da suke da dakarun gabashin ƙasar na Halifa Haftar ke yi don kwace ikon babban birnin ƙasar wanda ke yammaci. Bayan sa'a ɗaya Muhammad ya koma filin daga inda ake musayar wuta, wanda ake musayar wuta ta kowane ɓangare. Ba a wani zili da fararen hula suka tashi a wurin 'yan makonni da suka wuce, ya zuwa yanzu dai babu ɓangare da ya galaba a wannan yaƙi da ake yi. Ma'aikatan agaji sun bayyana shakku a kan ƙarancin kuɗi da suke fama da shi. Kana sun ce idan aka ci gaba da ɗauki ba daɗi a wurin zai ƙara haddasa matsalolin kayan taimako da ba su shirya wato shawo kansa ba. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Attorney General Amurka William Barr ya bayyana a gaban Majalisar Tarayya a jiya Laraba domin kare kansa akan yadda yake yi wa rahoton bincike da aka gabatar a ranar 22 ga watan Maris Reko, wanda Robert Mueller ya gudanar a kan ko ƙasar Rasha ta yi katsalanda a zaben shekarar 2016 na ƙasar Amurka, inda ya ce shawarar fitar da takaitaccen sharhin rahoton a cikin sauri. Wato shi karan kansa ne ya yi wannan abin, kana ya yi fatali da tambayoyi da ake yi cewa yana baiwa sakamakon binciken wata ma'ana ta daban. A lokacin da ake sauraren bahasi a cikin fushi, 'yan Democrat da suka mamaye sauraren bahasin sun gajiyar da Attorney General da tambayoyi wanda suka mai akan takaitaccen sharhi da ya yi a cikin wata wasiƙa da ya aike wa Majalisar Tarayya, lamarin da daga bisani Mueller ya bayyana damuwarsa a kai. ‘Yan Democrat sun zargi ba da rashin adalci na ƙin bayyana shaidar aikata ba daidai ba da Trump ya yi a cikin takaitaccen sharhin da ya aike wa majalisa. Wata shawara mai tsarkakiya da yake kokarin ɗauka na wanke shugaban ƙasa daga zargin yin katsalanda da ake mai a lokacin bincike. Ya ce ni ne kadai nike da hurumin yanke shawaran bayyana wannan rahoto ga jama'a ko a'a in ji ba, yana fada wa kwamitin na shari'a a majalisar dattawa. Ya ce ni ne na yanke shawaran ta yadda zai yi amfani ga jama'a, inda ma'aikatar shari'a ta sanar da kanon abin da ke kunshe a cikin rahoton tare da yin la'akari akan ko akwai wani laifi da aka aikata a lokacin binciken. ‘Yan sanda a Paris sun zuba barkonin tsohuwa a kan dubban masu zanga-zanga ciki har da masu zanga-zangan ƙin jinin gwamnati na Yellow Vest da masu babbakun ƙaya da kuma masu ikirarin kiran kansu ‘yan tada fitina, waɗanda suka tada rikici a jiya a lokacin da ake bukin ma’aikata ta duniya a Faransa. Ranar 1 ga watan Mayu da ake kira Mede rana ce da ake bukin ma'aikata a duniya, kuma rana ce da ƙungiyoyin kwadago na ƙasa da ƙasa suke janyo hankalin mahukunta domin inganta yanayin aikinsu. Rana ce da a al'adance ake zanga-zangar siyasa, sabili da tashin hankali da ake samu a shekarun baya a ƙasar Faransa, da kuma masu zanga-zangan ƙin jinin gwamnati wanda aka fara tun cikin watan Satumban bara. An ɗauki sama da 'yan sanda 700,000 a babban birnin ƙasar Faransa domin hana rikici wanda ka iya tashi. Ɗaruruwan 'yan kasuwa sun rufe shagoginsu ganin irin ɓarna da aka musu a bara. 'Yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye a kan masu zanga-zangar a kusa da tashar jirgin ƙasa da ake kira Montparnasse a birnin Paris. An kuma gudanar da zanga-zanga a wurare daban-daban na ƙasar Faransa da ma tarayyar Turai.
Baba Yakubu Makeri ya karanto labaran duniya. Mataimakin daraktan hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi na tashar jirgin sama ta Aminu Kano Muhammad Ajiya ya yi ƙarin haske kan batun kama waɗansu ma'aikatan sufurin jiragen sama bisa zargin makala sunan wata ɗalibar jami'a Zainab Aliyu da ke kan hanyarta zuwa umra a Saudiya a wata jaka da aka samu da ƙwaya. A cikin hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, jami'in ya bayyana cewa duk da yake akan sami bara gurbi, ba a taru an zama ɗaya ba.
Na ɗaya dai ba za mu taru mu zama ɗaya dukanmu ba. Kowa yana da halinsa da irin tarbiyyarsa. Yau akwai wanda in ka aje kuɗi a kan wuta zai sa hannu ya ɗauka. Abinda kawai zai ce ai wutan nan ƙona ne za ta yi, kawai in na je sai in samu treatment. Amma kuɗi ka aje a kan wuta akwai mai ɗaukawa. Saboda haka tarbiyyar mutane ba ɗaya ba ne. Shi harkan miyagun ƙwayoyin da ake magana su cocaine, su heroin, su amphetamine, su of recent tramadol da wasu abubuwa, harka ce wanda mutane sun gane cewa ana samun kuɗi. So ko ta ƙaƙa akwai waɗanda suke so su samu wannan kuɗin ba tare da sun wahala ba. Saboda haka a cikin yanda ƙasa take yanzu da wahala da wasu abubuwa, akwai waɗanda ake iya a ɗan zole su ɗan wani canji kaɗan in aka ba su a ce ku ɗauki kayan nan ku je za ku samu kuɗi, sai ka ga sun faɗa. To saboda haka ba abin mamaki ba ne a ce wai ƙwayan nan ta shigo, ba wai abinda NDLA suke shi ne profiling. Profiling ɗin nan shi ne a fa sani jama'a, ina so su sani cewa ba fa duk jakan da ta shigo ba ne, ba fa duk jama'an da suka shigo Malam Aminu Kano International Airport ba fa duk jakunan nan ake zazzagewa a duba ɗaya bisa ɗaya. Akwai abin da ake ce profiling. Profiling ɗin nan shi ne ɗan dabarun da aka koya ma a wajen aiki, yanda za ka gane mutum, ka duba passport ɗinsa, ka duba inda ya taso, inda zai je, ina ya zagaya a duniya. Irin waɗannan abin ne fa ana so ka yi shi cikin minti biyar ka gane wannan gayin, wannan mutum zai iya ɗauka ƙwaya ko ba zai iya ɗauka ƙwaya ba. Cikin minti biyar duk ake so, because shi aviation industry ɗin nan tana tafiya ne da lokaci. In jirgi ya sauka a ƙasa duk kilan ba zai wuce awa biyu ba. Fasinja kuma suna nan a ƙasa sun wuce dubu ɗaya misali yanzu kamar ran litinin ran laraba litinin laraba da asabar muna da jirage kusan guda hudu kuma dukkan su muna screening nasu almost at the same time simultaneously sai kaga akwai passenger a jejere akwai passenger Saudi Airline akwai passenger Ethiopia Airline akwai passenger Badr Airline akwai passenger Turku Airline a jejere daya bisa daya haka zasu zo sai ka zo nan malam Aminu Kano kaga departure hall din a cin kutse duk dabaranka na jami'in tsaro da zaka yi dole sai wani ya yi bitin dinka sai wani ya shige da wani abu ba lalle ya zama kwaya ba amma sai wani ya dai bitin din screening process
ya shige
ba tare da an gani ba ina so wata rana ku zo ku yi wannan independent wannan ku ga yanda ake abubuwan nan saboda haka ba abun mamaki bane kuma jami'an nan da ake magana mutanen nan suke zuwa da kaya muna profiling mu ga wanda ya cancanta mu duba wanda bai cancanta a duba ba sai ya wuce ba lalle da sai an zazzage jaka ba so zai iya yi
wanda na'ura ne
kuna da na'ura wato na'uran nan ai ba za ka ce duk kaga ya zama aiki ne kaman baka da karazube kenan kawai duk wanda ya zo ka aje shi kan na'ura dole ne ya zama ne kana da abin da Bature yake ce reasonable suspicion kana da wani abin zargi bisa yanda mutun yake
da alamun da ka gani
sai ka aza mutun kan na'ura ba kawai daga kowa ya zo sai ka aza shi kan na'ura ka ce je ka hau ba haka ake yi ba ya zama kai ko mai gaji ka aje shi ka ce zo yi aikin nan kenan sai aiki ne wanda ake amfani da hankali in ka ga mutum hankalinka ya baka bisa kan training din da aka yi ma cewa wannan mutumi ka lura da wasu abubuwan da yake yi sai ka ce kai malam muna da ja da kai koko muna dan suspecting naka sai ka je ka aje shi kan na'ura amma ka ga mutum normal bai da wani abinda zaka zarge shi normal passenger bai da kuma ka dubi passport nashi ila passport din nan ma sabo ana kiransa virgin passport kenan bai ta mata ya ila umra kawai ko maka za shi baka da wani abinda zai sa ka je ka aza shi kan na'ura sai daga ci Allah kiyaye ka gane to haka ake aiki
amma jinan mutane wasu daga cikin marasa gaskiya suna amfani da irin wannan cinkoso da kukan samu kanku a ciki si watakila abinda bai dace ba
kwarai da gaske ana amfani da cinkoso banda cinkoson nan da ake amfani da shi yawancin mutane anan shi yasa zaka ji ana kiran Malam Aminu Kano way traditional airport yawancin mutane anan zaka ga ba za su tashi zuwa airport din nan ba sai za screening jirgi ya sauko kasa to shi yasa ake samun cinkoson ne jirgi na kasa Badar na kasa Ethiopia na kasa sai kaga an samu cinkoso sosai yawanci kuma mun gane cewa waɗanda suke da laifi su yawancin su suke yin jinkiri dan in suka zo suna so komai su kai ai musu da gaggawa ba za ka aje su ba sai a gurguje a ce jirgi ya kusan tashiwa da wani abu mun gane da irin wannan abu to mu am training inda aka yi mana duk wanda muka ga sun zo a irin wannan yanayi to wallahi bincike muke musu 100% ko jirgi za ta tashi sai dai kai delaying ko jirgi ta tashi ta barka ka sake zuwa ka hawo ta jirgi
sai kun yi binciken kwakwafa kan
su binciken kwakwafa
wai wai da kwaya don dauka ga yene don wai wai da kwaya don dauka ga yene don wai wai da kwaya don dauka ga yene
madalla hirar wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwali kenan da mataimakin daraktan hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi na tashar jirgin sama ta Aminu Kano Muhammad Ajiya to sai mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa injin
Sanna kwaya sanar ge
kaye ya kare ya zama hauka. Sa'an na kwayan banar ke kaye ya kare ya zama hauka. Sa'an na kwayan banar ke kaye ya kare ya zama hauka. Ubangijin Allah su gaba kaji addu'ar mallame. 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 Muroni gabara madogara ya Allah. 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 Muroni gabara madogara.
Lambala da waƙar shi can wiwi da kwaya har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da yau, barkanku da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sule Mumuni Barma ne ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To makon jiya kun ji irin matakan da hukumomin jamhuriyar Niger suka dauka da nufin hana bara a wasu wuraren da ke matsayin madubi ga birnin Yamai, wato cibiyar gwamnatin wannan kasa, sakamakon lura da yadda mabarata ke mamaye irin waɗannan wurare. Lamarin da ake ganin muddin ba a yi wani abu akan sa ba, zai iya jawa Niger din kaskanci a idan tawagogin da za su halarci taron shugabannin kasashen Afirka na watan Yulin da ke tafe. A yayin wani zaman musamman da ya hada shugabannin al'umma da malaman addinai da ɗaya gefe hukumomi, alkali mai shigar da ƙara da sunan gwamnati wato procureur de la République Shaibu Sauna ya yi bayani a game da hukuncin da ka iya hawa kan waɗanda suka mayar da bara sana'a.
Almashiranci akwai lokacin da doka ta hana shi, ana iya hukunta mutum game da yin shi. Muna da doka wajen aya hudu wanda sun ka girka zancen almashiranci, wanda dai doka ta hana. Na farin shi ne wanda zai zuwa bisa hanya ga titi ko ko cikin biro ko cikin daki yana roko ba almashiranci ne, kai ba roko ne kai, wannan doka ta hana shi. In aka samu mutum mai yin shi, doka ta ce ana yi mai hukunci wata uku zuwa wata shida na kaso. Amma an yadda kashi biyu na irin wannan mutane. Kashi guda shine masu zuwa masu bara wanda suka yi lattijawa wanda suka wuce shekara 60, wannan doka ta ce ba a yi masa hukunci saboda sun yi bara koko saboda sun yi roko don su ci abinci. Na biyu su ne wanda suka hada gurgunta wadda za ta hana maka ka nemi abinci, wadda za ta hana maka nemi abinci, wannan kana iya doka ta ba da izinin mutum ne yayi neman abinci cikin roko wajen Adam ɗan uwan shi da Allah cikin ƙasa. Don bayan wannan biyu, duk wanda anka iske yana bara ko yana roƙo ana iya kama shi a yi mai hukunci wata uku zuwa wata shida. Gurbi na biyu na masu bara wanda doka ta aza su ne wanda ɗiyansu wanda ba su wuce shekara 18 ba suna tare da titi ko cikin ɗaki ko biro suna bara. Wannan uwayen kenan ana iya ma wanda suka yi wannan bara hukunci su ma uwayensu ana yi masu hukunci wanda ga zuwa tsawon wata shida zuwa shekara guda na kaso. Sabili da kaya a iya wanda za ka watsa a cikin gari su ta su yi maka bara ko ko su yi bara kenan baka koya musu tarbiyya kwarai ba. A bisa ga wannan doka tamu cewa da court penal ta tsaida wannan hukunci don ku wanda ya tura dandan shi ya je bara dan bai huce shekara 18 ba ana iya mai hukunci mai zuwa tsawon wata shida zuwa wata shida zuwa shekara guda na kaso. Yanzu bangare na gurbi na uku cikin masu bara yanda doka ta aza su ne wanda ga unhwani da yara kanana suna sa su bara suna unhwani da ba dole ba yara kanana wanda dai ga sa yan bara suna zuwa suna samu musu suna tura su bara kuma suna samu musu abun duniya suna kawo musu su kuma suna unhwani da wannan bara na mutane in yara ko babba kenan wannan mutane doka ta tsaida ana iya yi musu hukunci su ma wata shida zuwa shekara guda na kaso. Bangare na hudu na karshe shine wanda a cikin kungiyoyi na bara paske ana samun kungiyoyi wanda kungiya ce aka samu sama ta bara don ka akwai masu tahiya da kungiyar na wanda za su tamba ko wani bangare ga abun da za ka kawowa na bara har ya zamanto sun tanada kudi har ba iyaka. Wannan an ka samu irin wanda a cikin wannan kungiya doka ta aza a yi masa hukuncin kason shekara guda zuwa shekara biyu.
Tunda dai kungiyoyin na kasassu a nasu bangare suka kaddamar da ayyukan fadakarwa domin ganar da magoya bayan su bukatar mutunta wannan tsari ko da yake suna ganin idan an bi ta barawo a bi ta mabisau kamar yadda za a ji daga bakin shugaban kungiyar na kasassu a yankin Yamai Musa Yaro.
Mu da kanmu ba mu so bara amma ba kadarma dabba ka gaza kawo musu abinki abinda muna so kaman wajen danja wajen wuta da farmasin da bakin farmasin da bakin istason da inda akwai biro na turawa almajirai wanda duk aka gani can an ka kama su babu laihi amma cikin kasuwa ko cikin gari ya kamata a bari almajirai su yawo su samu abinci aka ce a koma bakin masallaci a zamana to muna da masallaci uku can kwara taji masallacin na guramu masallacin na kutare masallacin na makafi to shekara 34 muna kwara taji ba mu gu wanda ya dauko zakka ko wanda ya dauko taimako yake za a kai ma almajirai da sunanan bakin masallaci ba siyasa bakin masallaci wanda suka ce a koma bakin masallaci a zamana yi iyaka a sayo mana kayan aiki da muna so abinda duk yana bata kasa ba mu son shi siyasa kullum muna tara almajirai mun ce su yi fata su yi roko Allah su yi addu'a Allah ya sa ka sanmu su samu kwanciyar hankali Allah ya sa ka sanmu su yi arziki Allah ya sa wanda a gabanmu su hankali su kula da mu gazeyu saboda wanda duk bai mutu ba bai san karsashi ba siyasa muna so a taimaka muna bara ba mu so bara.
To masu sauraro a nan shirin na wannan mako ke kammala za mu ci gaba da bin diddigin wannan mataki da tuni aka so mazartar da shi a ranar 1 ga watan nan na Mayu kuma za ku ji yadda ta kaya a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya.
Na kasa ba sai ta sauka sawa.
Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sai kuma a mana ahuwa ba za mu samu kawo muku sharhin jaridan kasar Ghana ba sabili da waɗansu matsaloli da suka shawo kanmu. Yanzu sai ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Suna tare da Yusuf Bazuka Mele da Gwalalo Sahar Bauchi. Yabawa shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya yi kokarin cetowa Zainab Aliyu a hannun mahukunta kasar Saudiya da kama ta da suka yi da gano ƙwayoyi da waɗansu marasa kishin kasa suka sanya mata a Jakarta zuwa kasar Saudiya. Wannan al'amari dai Allah ne ya ceto matan nan, kuma Ubangiji Allah ya kara cetowa duka wanda ba shi da haƙƙi a cikin irin wannan al'amari. Kuma waɗannan mutane su bi tsoron Allah da sun so salawantar mata rayuwarta don neman duniyar. Saboda haka ina kira ga matasa da kuma 'yan Najeriya su bi tsoron Allah, a daina sanyawa wanda bai zuro bai gani ba ƙwaya a cikin dakarta da sunan tafiya Saudiya.
Assalamu alaikum BAA America. Sunana Abubakar Dan Fulani daga tunawar ƙaramar hukumar Dankuwar Sabu jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Ina so in bar ra'ayina akan yadda 'yan bindiga suke cin karensu babu babaka a ƙasar Najeriya. Na ji an kai wani hari a jihar Katsina, 'yan bindiga suna da babura fiye da 150. Amma duk da haka nan hukumomi ba su ɗauki mataki ba, suka je suka kona garuruwa a garin Safana na jihar Katsina. Har suka yi abin da suke suka ci kare su babu babaka, suka kona gidajen talaka suka kashe da kashewa, kuma suka taya su. Kuma hukuma ba su ɗauki wani mataki a kai ba. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta ƙara ƙaimi na cewa ta dakatar da waɗannan abubuwa. Domin wallahi idan an ka gama kashe talakawa wa za su buka? Idan ma an ka kashe talakawa wallahi gari su abin zai dawo. Ya kamata gaskiya babu Buhari ya ɗauki matakin gaggawa ya guma jami'an tsaro garan Bawul. Sabini da gaskiya jami'an tsaro ko an gaya musu ga ta'addancin da waɗansu za su je su yi, ba za su je wurin ba. Banki sai an gama abin da ake yi sannan su je daga baya. Suna ta murna ma talakawa su ma. Ya kamata gaskiya babu Buhari ya ɗauki mataki yadda 'yan bindiga suke cin karensu babu babaka.
Ra'ayoyin ku masu saurare yanzu kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Rikici da ke faruwa a Venezuela ya rikide ya zama tamkar filin daga ne tsakanin Amurka da Rasha. Wata hirar waya tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a jiya Laraba. Ministan Rasha ya yi kashedi cewa Amurka za ta ga mummunan sakamako idan ta ci gaba da abin da ya kira matakan ƙarfin soji. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka dai bata ce komai ba, sai dai kawai ta ce matakan shiga tsakani da Rasha da kuma Cuba suke ɗauka su ne ke haddasa rikici a Venezuela. Muna buƙatar a kawo ƙarshen wannan yaƙi domin mu koma ga rayuwarmu na fararen hula. Waɗannan kalamai ke dan na wani soja a Libya da yake faɗa cewa a kawo ƙarshen yaƙi.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta garago da Abdulaziz Turo ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke kawowa har da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, Salamu Abu da ya haɗa shiri da Bada Umarni da kuma Daryl Smith injiniyan mu na yau alheri, ke muku fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.